bayyana musu wani abu na ban mamaki cikin jerin tambayoyin da suka masa, musamman akan fatakensu da suke tahowa daga yankin Sham, daga Kudus za su taho Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su gamsasshen bayani da cikakken bayani kan waɗannan fatake da adadinsu, da kuma irin hajar da suke ɗauke da ita, da adadin raƙuman da suke tare da su, har ma da kalolin raƙuman, da kuma raƙumin da zai zo ma shi ne a gaban waɗannan fatake da suke tafe. Sannan kuma baya ga haka ya ayyana musu ranar da fataken za su iso Makka da ma lokacin da za su iso, kuma duk yanda annabi ya yi musu bayani haka ya faru. To amma maimakon hakan ya sa zuciyarsu ta karaya, su dawo daga rakiyar ibada da suke na bautan gumaka, su rungumi wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, saboda waɗannan alamomi ne da ke nuna gaskiyar annabcinsa, gaskiyar manzancinsa. Amma hakan sai ƙara musu kangarewa da fandarewa da kuma fito na fito da shi sallallahu alaihi wasallam. To babin da za mu je gare shi, sabon babi da ya ce al'arbu alal qaba'il, al'arbu alal qaba'il, wannan kamar sharar fage ne dangane da hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi daga garin Makka zuwa Madina. Musa annabi ya yi hijira daga Makka zuwa Madina da shi da wani sashi na sahabbansa waɗanda suka karɓi musulunci gurinsa sallallahu alaihi wasallama, waɗanda aka musu laƙabin al-muhajirun, wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin al-Qur'ani ya kira su da wannan suna a gurare daban-daban. Radiyallahu anhum. To saboda haka wannan babi, kamar yadda na yi bayani, sharar fage ne da kuma muqaddima dangane da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Yace al'ardu alal qaba'il, bijiro wa qabilu, da annabi yayi ta bijiro da kansa wa qabilun Larabawa daban-daban, yana tallata musu wannan addini na musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya yada shi cikin mutanen duniya. To da annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu gurbi ba a garin Makka da zai samu damar yada wannan addini, shine yake nema cikin kabilun Larabawa wane ne zai bashi gurbi da zai samu nitsuwa, zai samu sakewa ta yadda zai isar da sakon ubangijinsa, zai yada wannan addini na musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi. To shine abin da wannan babi ya kunsa, ya masa laqabi da al'ardu alal qaba'il, bijruwa qabilu na Larabawa, da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi ya bijro ma wannan kabila, ya tallata mata addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi na musulunci na kadaita shi da bauta, ya bijro ma wancan kabila ya tallata mata wannan addini na musulunci da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi na kadaita shi da bauta. Yace walamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu yajidu min quraish man'ahu min ta'diyati ar-risalati wa tasallut al-kibri wal 'azamati 'ala qulubihim, arada Allah subhanahu wa ta'ala an yudhhira amra ad-dini 'ala aydi ghayrihim min al-'arab. Yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga daga al'ummar kabilar Quraishawa man'ahu min ta'diyati ar-risala, hana shi wajen isar da sako, lamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu min quraish man'ahu, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani kan cewar yana samun hani daga Quraishawa, min ta'diyati ar-risala, wajen isar da sakon ubangijinsa. Quraishawa suna hana annabi, suna fito na fito da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen isar da wannan sako da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi. Wa tasallut al-kibri wal 'azamati 'ala qulubi, da yanda girman kai yayi rinjaye da fankama da isa akan zukatunsu, zukatunsu suna mamaye da girman kai. Girman kai ya hana su karban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, saboda suna ga annabi wane ne shi, yaro ne kankani da ya taso a gaban su. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma, annabi ba wani abin a zo a gani bane su a gurin su, saboda suna gani maraya ne, kuma duka maraya Allah sarki ake kallon sa a idan Larabawa. Maraya suna ganin shi mara kima, mara daraja, domin idan za a tuna a baya, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karami bayan haihuwarsa da kadan, bisa ga ɗabi'a da al'ada irin ta Larabawa, idan sun haifi ‘ya’yansu ba su suke shayar da ‘ya’yan ba, wasu mata ne daban suke zuwa, waɗanda suke talakawa, waɗanda abin da za su ci ya fi ƙarfinsu, sai su zo su kwashi jarirai na shayarwa, saboda a ba su lada. Wannan ladan da za a ba su na shayarwa, da shi za su yi abinci da buƙatunsu na yau da kullum. To galibi kuma wanda suke shigowa daga ƙauyuka suna shigowa gari ne, so sun fi matsi na rayuwa, masu rayuwa a ƙauyuka sun fi samun kansu a yanayi na matsi na rayuwa, saboda ba su da hanyoyin samu. Saɓani wanda suke rayuwa cikin gari, cikin birni, su suna da hanyoyi daban-daban na samu. To na ƙauyen suke shigowa birni, sai su kwashi ‘ya’ya na shayarwa, sai su tafi da su ƙauyukansu su je su shayar da su. Wannan ɗabi'a ce ta Larabawa, kamar yadda muka yi bayani a baya. To annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake jinjiri, yake kankani, an shigo ɗiban ‘ya’yan shayarwa, kamar yadda muka yi bayani, daga ƙauyen Banu Sa'ad. Matan wannan ƙauye sun shigo garin Makka da nufin su ɗebi ‘ya’ya da za su je su shayar da su a wannan ƙauye nasu. Kuma dama Laraba ba sa ba da shayarwa sai ga wanda suka taho daga ƙauye. Macen da take zaune cikin birni, ba a cika ɗaukan ɗa an ba ta tsayin lokaci tana shayar da shi ba. Za ta iya shayar da shi na ɗan lokaci takaitacce, ‘yan kwanaki ko satuttuka ko ‘yan watanni, amma ba a ba ta ɗa ya je ya yi shekara ko shekaru biyu a hannunta. Galibi an fi ba wa matan ƙauye, saboda dalilai da muka ambata a wancan lokaci in za a tuna. Dalili na farko, ƙauye yana da tataccen iska saɓanin birni, to sai ake so yaro ya je ya rayu a irin wannan guri don ya taso da ƙoshin lafiya, saboda iskar da yake shaƙa iska ce wacce take tatacciya, bishiya tana kaɗawa za ta ba da iska, iska wacce take tatacciya, yaro sai ya shaƙa sai ya zamanto ya taso da ƙoshin lafiya. Wannan dalili na farko da ya sa Larabawa suka fi fifita kai ‘ya’yansu ƙauyuka a shayar da su. Dalili na biyu, ƙauye za ka samu tantagaryen Larabci, asalin Larabci, fiyo Larabci a ƙauye, saɓanin birni Larabcin an sirka shi da wasu yaruka wanda ba Larabci ba, su dube da cewa birni akwai masu zuwa da yawa, har wanda ba Laraba ba suna zuwa birni, ana cuɗanya su. Kuma tunda ba Laraba ba ne, idan sun yi ƙoƙarin yin Larabci za su iya ɓata Larabcin, haka sai Larabawan su tasirantu da su. To sai zamanto yaro in ya taso a birni zai taso ba da tataccen harshe na Larabci ba. To Laraba kuma sun fi so ɗa da zai taso ya taso mai fasaha a ɓangaren yaren Larabci, in zai buɗe bakinsa ya yi magana da Larabci kowa zai san e wannan Balarabe, suna tinkaho, suna alfahari da haka. Wannan yasa suke kai ‘ya’yansu ƙauyuka, ƙauyuka can ne Larabcin yake na asali, yaro sai ya taso da harshe wanda yake na Larabci na asali, wanda ba a gurɓata shi ba. Wannan dalili na biyu kenan da yasa suke kai ‘ya’yansu ƙauyuka a shayar da su a ƙauyuka. To bisa al'ada, mata daga ƙauyen Banu Sa'ad sun shigo garin Makka da nufin ɗiban ‘ya’ya da za su je su shayar da su don a biya su. To a daidai lokacin an haifi annabi da ‘yan watanni ba yawa. To da suka shigo sai suka kwashi ‘ya’yan shayarwa ga baki ɗaya, duk wacce ta zo kan annabi ta ji cewa maraya ne sai ta tsallake shi, ba za ta ɗauke shi ba, saboda maraya ana ga babu wani abu da za a samu na biya da ya taka kara ya karya, saboda ba shi da mahaifi. wanda za su dau nauyin biyan danginsa ne su kuma ba lallai su bada wani abun a zo a gani ba. To sai zaman to duk wanda ake kiba ƴaƴa ne wanda iyayensu maza suna rayuwa da su kuma za su yi biya na musamman. Za su yi biya wanda yake mai ma'ana. To duk wacce ta zo sai ta tsallake Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ita wacce ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Halimatu Sa'diyya ita kuma ta ku kowa kashe cikin matan Laraba da suka tafi. Ta fiskar abun hannu, ta fiskar dabbata da ta hau kwanjamammiyar dabba ce kamar yadda muka yi bayani. Kyamurarriya ce tafiyan ma kamar ba za ta yi ba. Wannan ya sa suka riga Halima isa garin Makka, saboda su suna kan dabbobi masu kuzari, ƙosassun dabbobi. Ita kuma dabbata jakarta kamar ba za ta yi ba, kamar ba za ta kai ba. To shi yasa duka suka je duk sai suka kwashe ababen shayarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya zo sai tsallake shi, me yasa? Ba shi da uba, ubansa ya rasu tun ma ba a haife shi ba, yana cikin cikin mahaifiyarsa kenan maraya ma aka haife shi sallallahu alaihi wasallama. Halimatu Sa'diyya da ta shigo garin Makka, duk inda ta je sai ta tarar an dauke abin shayarwa, duk inda ta je duka an kwashe, Annabi kawai ya saura. Shi kuma ba komai ya hana su dauke shi ba, sun ga cewar maraya ne, ubansa ba shi da rai, ya rasu. To ita kamar hatta ɗebe tsammani, tana ganin ta dauki maraya kamar me za ta samu. Amma ta haƙura, ta ma fasa yadda ta zo haka za ta koma. Mijinta ya ce, a'a, karki haka, je ki dai ki ɗauki shi wancan marayan, wataƙil mu samu alheri tare da shi. Kamar yadda muka yi bayani. Kuma da ta je ta ɗauke shi sai aka wayi gari, cikin waɗanda suka ɗauki ababen shayarwa ba wanda ya kai ta babban rabo. Ta farfaɗo da ita da mijinta daga ƙunci na rayuwa da suke ciki da talauci. Sai zama ma maimakon a taimaka musu, yanzu su suke taimaka mawa, saboda albarkar da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dalilin da yasa muka koma baya kaɗan muka duba wannan kissa, saboda bayanin da muke yi a nan na Larabawan, Qurayshawan Makka, mushrikai, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da yanda suke hana shi ya isar da wannan saƙo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi na musulunci, ba komai ya sa su suke wannan ba, sai girman kai da yayi rinjaye a zukatunsu da fankama da isa, saboda shi ɗin suna gama raya, suna gama ya taso ma fa ba shi da wata gata ta a zo a gani. Kuma a yau ya zo ya ce musu shi manzo ne, shi jagora ne, ina ya isa, ina ya kai? Suna ga karansa bai kai sille ba. Wannan yasa suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar da saƙonsa, kuma suke kallonsa kallo na reni, suke kallonsa a matsayin wanda bai isa ba. To anan sai ce, aradallahu an yuzhira amra ad-dini ala aidi ghairihim min al-arab. To tunda Qurayshawa sun hana Annabi sallallahu alaihi wasallam isar da wannan saƙo ba dan komai ba sai dan girman kai, da fankama da isa, da kuma rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi, ba wai abin da ya zo da shi bane ba su yadda da shi ba, ba wai abin da ya zo da shi bane ba su fahimce shi ba, sun yadda da abin da ya zo da shi sun fahimce shi, amma girman kai da isa ya hana su su karba. Wannan kenan ƴan uwa yake nuna mana gaskiya ba a keɓe mutanen da za a ce sai a gurinsu za a karɓi gaskiya. Gaskiya daga gurin kowaye ta fito a karɓe ta, saboda kai kai riba, matuƙar ka karɓe ta kai kai riba, ba shi wanda ya zo maka da gaskiya ba, kai ka fi shi riba. Ko da shi ya yi riba tun da ka karɓi gaskiya a gurinsa, to kai za ka fi shi riba. Ba a duba cewa wanda ya gaya min gaskiyan nan wane ne kafin in karɓa, a dubi abin da ya faɗi gaskiya ce, eh gaskiya ce shikenan, ba tare da ka yi dubi kan cewar shi wane ne. Imam Shafi ya ce, unzur li zatil qawli la li qa'ilihi fal haqqu maqbulun wa in min qa'ilihi. Ya ce ka duba maganar da ake gaya maka, yaya maganar take mai kyau ce, karɓe ta ka rungume ta 100% in mai kyau ce, hannu biyu kar ka yi dubi zuwa ga mai gaya maka. Unzur li zatil qawl, duba maganar da ake gaya ma, la li qa'ilihi kar ka yi dubi zuwa ga mai gaya maka maganar. A'a, babban mutum ne, ƙaramin mutum ne, wannan ba naka ba ne, duba mecece yake faɗi, yana da gata ba shi da gata, duka wannan ba naka ba ne, duba abin da yake faɗi, la li ka'ili, in ji Imam Shafi. yace fal haqqu maqbulun ita gaskiya da ka gani a bar karba ce a gurin kowa wa in min qayili koda shine fadin gaskiyar yana da wasu abubuwa na kaskanci na kashe na koma baya in dai gaskiya zo da ita a runguma a karba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a karbi gaskiya daga gurin shedan ai mun san wannan kissa ya tura abu huraira Allah madaukakin sarki yadda da shi yaje karbo zakka gurin wata al'umma Abu Huraira ya karbo zakka na hanyar sa ta dawowa sai ya hadu da wani tsoho dattijo har ya duka saboda tsufa magana ma yana yi da kyar tafiya ma yana yi da kyar sai ke cewa Abu Huraira shi dattijo ne tsoho miskini mara cin yau balle na gobe yana so ya taimake shi daga wannan dukiya ta zakka da ya karbo Abu Huraira ya tausaya masa sai ya dauka sai ya bashi da yazo sai ya kwashe labarin abin da ya faru tsakaninsa da wannan tsoho ya juye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa ƙarya yayi maka gobe ma zai dawo washe gari ma Abu Hurairah ya tafi karbowa wannan tsoho da ya tare shi jiya yau ma sai sake zuwa masa a yanayi da yazo da shi jiya na tausayi yace ga tsoho da tido ba shi da cinyo balle na gobe yana cikin matsayi na rayuwa da yunwa ka taimake shi mana da abin da ke hannunka nan ma dai Abu Hurairah ya tausaya masa ya dauka ya bashi ya koma ya ba annabi labari annabi ya ce ƙarya maka gobe ma zai dawo rana na uku rana ta uku Abu Hurairah ya je ya karbo yana hanyar sa ta dawowa wannan tsoho ya sake zuwa masa karo na uku ce ga dattijo tsoho tukun ba shi da cinyo balle na gobe yana cikin matsayi na rayuwa yana neman agaji da taimako taimaka masa mana ce ƙarya kake yau kan kai kadan yadda ka mun jiya da shekarun jiya baka isa ba yayi ta marere ce Abu Hurairah ga Abu Hurairah ya dage ya jajirce ya cije akan ba zai bashi sai ce to barin sanar da kai wani abu da zai amfane ka idan ka je kwanciya gadon baccinka ka karanta ayatul kursi shedan ba zai kusance ka to Abu Hurairah da ya ji dadi sai ya dauka ya bashi ya koma sai ba annabi labari Annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubu yace maganar da ya maka gaskiya ce cewar in an je kwanciya a gadon bacci a karanta ayatul kursi in mutum ya karanta ayatul kursi shedan ba zai kusance shi amma shugaban makaryata ne abin da ya faɗa maka gaskiya ne ishara annabi yake masa abin da ya faɗi karbi kai amfani da shi amma fa ka sani shi din shugaban makaryata ne yana da yawan ƙarya yana da shegen ƙarya ta kenan isharar da annabi yake yi ko daga gurin wa gaskiya ta fito karbi kai kai riba kai kai nasara to su mutane waɗannan al'umma ta Larabawa suna ga annabi makaskanci ya taso maraya ab Allah sarki daga hannun wannan ya koma hannun wannan daga hannun wannan ya koma hannun wannan to ta yaya za a yi zo ya ce musu shi manzo ne su yarda da shi wannan shi ya hana su su karbi wannan gaskiya daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shine anan yace aradallahu an yuzhira amra ad-dini ala aidi ghairihim min al-arab sai Allah madaukakin sarki tunda Laraba nan na Makka sun ki su karbi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi nufin ya bayyana al'amarin wannan addini nasa a hannun wasu Larabawa daban wanda ba su ba wanda ba Qurayshawan ba tunda su Qurayshaw da Annabi ya taso da a gare su ba Qurayshe irin su ya taso cikin su bai san kowa ba sai su bai san wani gari ba sai garin su bai san wata al'umma ba sai su ya zo musu da gaskiya sun yi watsi da ita sun yi fatali da ita to sai Allah subhanahu wataala yayi nufin ya bayyana al'amarin wannan addini nasa a hannun wasu Larabawa daban wanda ba su ba tunda su sun yi fito na fito da wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi fa kana alaihi salatu wassalam yakhruju fil mawasim al arabiyya sai zamanto dabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wajen kokarin tallata wannan addini na musulunci da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi yana fita a duk lokacin da yake wayo na taro ne da dandazo da hadaka na Larabawa duk wani guri da yasan guri ne na taro na Larabawa annabi yakan fita ya je wannan guri da nufin tallata wannan addini tunda ya san tun cewar wannan guri ne na hadaka na Larabawa Larabawa za su taho daga sako sako lungu lungu to saboda haka tunda baki ne za su zo su din kan watakil in ya tallata musu addinin musulunci in waɗannan ba su karba ba akwai fatan waɗancan su karba inda mutan makka sun ki mawasimul arabiyya kamar irin misali lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji lokaci ne da yake hada kabilu daban-daban na larabawa daga gurare daban-daban sannan kamar irin manya-manyan kasuwanni da suke ci kasuwannin su ma gurabe ne da ke hada manya-manyan kabilu na larabawa kamar irin suku ukan kasuwar ukan wacce su ɗaya take ci a shekara kamar irin su suku nakhla kasuwar nakhla wacce take tsakanin makka da taif ita ma su ɗaya take ci a shekara duk wani balarabe da ya kai ya kawo baya taba yadda a ci wannan kasuwar sai da shi wani zai zo da hajarsa ta kasuwanci da ya tallata ta a wannan kasuwa wani kuma da zalaka da fasaha na harshe zai zo ya baje kolinsa a kasuwar idan akwai wanda zai iya zuwa ya mayar masa da martani bismillah kenan guri ne na alfahari da harshe da kuma koda kabila da kushe wata kabila sannan guri ne na tallata kayayyakin haja na kasuwanci to annabi yakan bibi ire-iren waɗannan gurare yana tallata wannan addini na musulunci da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi gurin kabilu daban-daban na Laraba da suka halatta wa yu'ridu nafsahu ala alqaba'il liyahmuhu hatta yu'addi risalata rabbih annabi sallallahu alaihi wasallam yana bijiro da kansa wa kabilu daban-daban na larabawa saboda su bashi kariya su bashi garkuwa su dauke shi su tafi da shi garin su ko garuruwan su su bashi kariya su bashi garkuwa ya samu damar yada wannan addini na musulunci shine dalilin da yasa annabi ke bibiyan kabilu daban-daban na larabawa yana tallata musu addinin musulunci fa kana ba'dhum yaruddu raddan jamila wasu daga cikin kabilun nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zuwa ya tallata musu wannan addini na musulunci suna mayar masa da martani mai kyau idan ya zo ya tallata musu yace shi manzo ne na Allah Allah madaukakin sarki ya aiko shi akan ya kira mutane su kadaita shi da bauta su aje duk wata ibada da ake wacce ba ta tasa ba su zo su kadaita shi da bauta saboda haka shi manzo ne sai su ce to Allah ya taimake ka kaga su dai ba su karba ba amma kuma sun masa martani mai kyau sai su ce je ka Allah ya taimake ka Allah ba da sa'a to shine yace fa kana ba'dhum yaruddu raddan jamilan wani sashe na kabilun larabawa da annabi ke tallata musu addinin musulunci in sun tashi masa martani suna masa martani wanda yake mai kyau wa akharuna raddan qabihan wasu kuma sai su masa mummunan raddi idan yazo ya tallata musu wannan addini na musulunci cewar shi manzo ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi gurin mutanen duniya gaba daya ya kira su su takaita shi da bauta sai su ce sannu sara sannu banza-banza kai din ne zaka kira mutane ka je ka kira kanka tukunnaka kama kimtsuwa su masa izgili su masa ba'a su masa habaici haka dai annabi yake hakuri baya daddara sai je gurin wannan kabila wata sai ta masa kalami mai dadi wata kuma ta masa kalami mai zafi ta kausasa masa harshe wa kana min aqbahil qaba'ili raddan banu hanifata rahtu musailimatil kadhab mafi mummunan martani cikin jerin kabilun nan da annabi ya fuskanta shine martanin da kabilar banu hanifa ta mayar masa kabilar musailima al-kadhab mun san yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabta yace shi ma manzo ne kamar yadda ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi shi ma ana masa wahayi ana saukan masa da surori bai musanta manzancin annabi ba amma shi ma din dai annabi yana nuna cewa da shi da annabi duka manzanni ne Allah ya aiko yana nuna annabi Allah ya aiko shi cikin Quraishawa shi kuma Allah ya aiko shi cikin Banu Hanifa tun da dan kabilar Banu Hanifa ai akwai wata aya da muka ambata anan da yace an saukan masa da ita wa Allah ya saukan masa da ita wa Allah ya saukan masa da aya cewar inna lana nisful ardi wa lakum nisful ardi walakinna quraishan qaumun ya'tadun wa wannan aya ce Allah ya saukan masa. Allah ya saukan masa da aya ta inna lana nisfal ard, lallai mu kabilar Banu Hanifa an kasa duniya kashi biyu an ba mu rabi, walakum nisful ard kuma Qurayshawa an ba ku rabi. Kenan yanzu annabi an aiko shi a rabin duniya, shi ma an aiko shi a rabin duniya a cewarsa. Saboda haka an saukan masa da aya inna lana nisful ard, mu kabilar Banu Hanifa daga cikin mu an zo da an aiko manzo wanda an ba shi rabin duniya, ya kira mutanen rabin duniya zuwa ga addinin da Allah ya aiko shi da shi. Walakum nisful ard kuma Qurayshawa kuna da rabin duniya, ma'ana annabi kenan. Yace walakinna Quraishan qaumun ya'tadun, sai dai su Quraysha mutane ne masu babake, da shi yasa annabi yace shi kadai ne manzo, babu manzo banda shi, kuma shi an aiko shi gurin mutanen duniya. Dama wannan Allah ya gaya masa cewa wai dabi'a ce irin ta Qurayshawa babake. Yana ta an saukan masa da wannan aya, an saukan masa da suratul fil, wal fil mal fil wama adraka mal fil innahu haywanun tawil, wannan sura ce aka saukan masa. To wannan mutumi kamar yadda tarihi ya tabbatar, da'awarsa ta annabta ta fi bayyana da shahara bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta fi bayyana da fitowa bayan rasuwar manzon Allah. Da gabanin manzon Allah rasu yana da'awar amma da tsoro, saboda ya ga yadda annabi duk wanda yayi gaba da gaba da su cikin kabilun Larabawa annabi yana galaba a kansu. Allah ai ya tabbatar mana cikin Alkur'ani, walaqad nasarakumullahu fi mawaqin kathira, Allah ya ba ku nasara kan makiyanku a gurare daban-daban, gurare daban-daban da annabi zai fuskanci makiya sai ya nasara a kansu. To wannan yasa Musailima yake dan taka tsantsan da'awar tasa da yake ta'annabta yake yi da tsoro, yana sara yana duban bakin gatari. To amma yana jin labarin rasuwan annabi, shikenan yanzu yana ga dama ta samu, akuyar daure ta samu sake, anan ya fito ya dinga yada da'awarsa iya san ransa. To wanda kuma ya mai gurbin annabi sayyidina Abubakar ya ce wa Allah ya hada ni da shi in ba kai ba, ya fiskantar masa da dakaru na musulunci, aka je aka yi kwana da kwanaki ana gwabza yaki. Yakin da musulmi suka yi asaran mahaddata Qur'ani, masana tafsiri, manyan malamai zarata kusan mutum 70 a yakin da aka yi na yakan Musailimatul Kadda. To kuma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba su dama, ya ba su nasara, ya ba su galaba a kansa, suka samu suka kashe shi. Daga nan kuma fitinarsa sai ta kau. To ƴan kabilarsa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zagawa, musamman lokacin aikin hajji, in kabilu sun shigo Makka za su yi aikin hajji, annabi in yana zaga yana bibiyar kabila bayan kabila yana tallata musu addinin musulunci, wasu su masa kalami mai daɗi, wasu kuma su masa kalami mai zafi. Wanda suka fi kausasa masa harshe su ne ƴan kabilar Banu Hanifa, kabilar Musailimatul Kadhdhab. Yace wa talaba minhu Banu Amir innahum amanu bihi an yaj'ala lahum amran riyasati min ba'di. To daga cikin jerin kabilun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke zuwa ya tallata musu wannan addini na musulunci, akwai kabilar Banu Amir. Su da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo tallata musu addinin musulunci, sai suka sa annabi shari, sun yadda za su karbi wannan addini na musulunci amma bisa ga shari. Menene shari'in? Shine bayanin da yake anan. Yace wa talaba minhu Banu Amir, kabilar Banu Amir bayan sun yarda cewar wannan addini da annabi ya zo da shi za su karba, kuma za su ba shi gurbi ya zauna a yankin su cikin kabilar su, sannan za su ba annabi kariya dan ya samu damar yada wannan addini na musulunci. Amma suna da ka'ida, suna da sharadi. Mecece ka'idar su? Menene sharadin su? An yaj'ala lahum amran riyasati min ba'di, wannan shine sharadin su, wannan ita ce ka'idar su. Annabi ya yarda a yi yarjejeniya, ya yarda cewar yanzu za su karbi abin da ya zo da shi, za su yi imani da ubangijinsa, za su sallama cewa shine manzo, za su tafi da shi gurin su ya zauna, su ba shi kariya da kula, ya samu damar yada addinin nan amma bisa sharadin. Sharadin shine an yaj'ala lahum amran riyasati min ba'di. Wannan annabci da yake cewa an aiko shi da shi, ai zai hukunta ya zama jagora, shugaba cikin al'umma, to ya zamanto ya dau alƙawari cewa duk lokacin da ya koma ga Allah su ne za su gaje shi. Ma'ana daga cikin kabilar su ce za a samu wanda zai mai gurbin annabi, ya zama shi ne jagora, ya zama wanda zai hau kujerar annabi. Ina fata mun gane wannan sharadin su kenan. In ya yarda, za su karbi abin da ya zo da shi, kuma za su bashi gurin zama, za su bashi mafaka, za su taimaka masa, za su bashi kariya, amma bisa ga sharadi. Bayan ya rasu ya koma ga Allah, su ne waɗanda za su hau kujerarsa su mai gurbinsa. In ya yarda da wannan shi kenan. To martanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar musu, faƙala lahum, sai manzon Allah ya ce musu, al'amru lillahi, ai wannan al'amari da kuka ga an aiko ni da shi na Allah, ni ma ba ni na aiko kaina ba, ba ni na sa kaina ba, aiko ni aka yi, ni ɗan aika ne. Yada'uhu haythu yasha'u, Allah yana sanya wannan al'amari inda ya ga dama. Yanzu ya sa shi a guri na, akwai yiwuwar bayan tafiya ta ya sa shi a gurin wasu mutane daban wanda ba ni ba, ma'ana wanda ba Quraishi ba. In Allah ga dama zai iya, in Allah ga dama kuma cikin Quraishan zai iya sanya al'amarin, ma'ana wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah zai duba inda ya ga dama sai ya saka. Saboda haka wannan ba a hannuna yake ba, balle in karbi wannan shar'i na ku, ba a hannuna yake ba, balle in cika muku wannan buri na ku. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shi ne mafi sanin inda yake sanya saƙonsa cikin mutane, ya ayyana cikin bayansa wani, kai ne manzo, kai ne annabi, ka je ka isar wa mutane. Allah shi ya san ina zai sanya ɗan aikensa. Annabi ya ce ba zan ɗauka muku wannan alƙawari ba, abin ba a hannuna yake ba, yana hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Suka ce to indai ba za ka ɗauki wannan alƙawari ba, mu ma ba za mu karɓi abin da ka zo da shi. Ya ce shi kenan, sai ƙara gaba, ya ci gaba da tallata addinin Musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi. To a nan sai yake cewa, wa kana min alladhina yuhujjuna albayta arabu yathriba wa hiya madina, sai zamanto daga cikin waɗanda suke zuwa ɗakin Ka'aba don yin aikin hajji, akwai larabawan Yathriba. Yathriba ita ce Madina, wato garin Madina ce. Garin Madina daga cikin sunayenta akwai Yathriba. Allah maɗaukakin sarki ya kira wannan gari na Madina da wannan suna na Yathriba a cikin Alƙur'ani, lokacin da yake hakaito labari kan rawar da munafukai suka taka lokacin yakin Khandaq, yayin da dandazo na ƙabilu daban-daban na Larabawa suka haɗa kawunansu har da ma Yahudawa, ƙwansu da ƙwarƙwatansu kusan mutane 10,000 suka taho Madina da nufin su murƙushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa, su shafe tarihinsu a ban ƙasa, saboda suna ga annabi ya zama musu ƙarfan ƙafa, kuma ƙalubale ne a gare su. Haka su ma Yahudawa, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo garin Madina ya tarar da Yahudawa ƙabilu guda uku, ya ƙulla yarjejeniya da su, suka saba yarjejeniyan ambatonsu zai zo nan gaba. Waɗannan Yahuda da annabi ya tarar su a Madina, za mu ga ambatonsu zai zo a nan gaba. Waɗannan ƙabilu na Laraba na Yahuda duk annabi ya fidda su daga Madina, saboda yarjejeniyan da ya ƙulla tsakaninsa da su sun karya. To sai zamanto sun ƙullaci annabi cikin zuciyarsu, suna dakon wata dama da za ta ba su ikon gamawa da annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa sai zamanto su kuma Larabawan Makka, tunda sun tsangwami annabi, sun hana annabi sallallahu alaihi wasallama sakat, hakan yasa ya yi hijira, ya bar garin ya tafi Madina, mutan Madina kuma suka rungume shi. Sai zamanto ya samu iko yanzu ya yaƙe su, haka annabi ya dinga yaƙarsu, bai tsaya iya yaƙarsu ba, ya dinga razanar da su ta fuskan tattalin arzikinsu, ta yadda a duk lokacin da suka fito da hajarsu ta kasuwanci, annabi sai tura a je a kirgita wannan hajar. Sai zamanto yanzu hanyarsu ta neman abinci ba amintacciya ba ce, wannan sai ya raunata su ta ɓangaren tattalin arziki. To sun ƙullaci wannan cikin zuciyarsu, suna neman dalili da zai sa su gama da annabi ba dan komai ba sai dan su yanto hanyar su ta kasuwanci daga yanayi da ya shiga na niyyarsu to sai zamanto kowanne manufar ta su iri da da su da yahudawa wannan yasa suka hadu suka hada kai suka zo madina dan su gama da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa to anan sai aka samu munafukai suka taka rawar gani a wannan zuwa da suka yi to shine Allah subhanahu wataala yayi ta haikaito mana labarin rawa mummuna da munafukai suka yi ta takawa ga sunan dai a cikin tawaga annabi amma kuma suna ta buga munafurci da kaidi da kulli da kullace kullace dan su rusa annabi sallallahu alaihi wasallama ga can yana fuskantar abokan gaba kafirai nan kuma tare da shi akwai munafukai su ma suna cin kafarsa to daga ciki shine Allah yake bada labari cewa wa qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathriba Allah sai ya kira garin Madina da yathriba ya a cikin maganarsu Allah ya ce wa idh qalat ta'ifatun minhum wani sashe na munafukai a yayin da tace ya ahla yathriba ya kumutan Madina yathriba kenan la muqama lakum ba ku fa samu gurin tsayuwa ba kasantuwar ku da Muhammadu fa hatsari ne ku tsaya yanzu a wannan guri da Muhammadu kun jefa kanku cikin hatsari kuna cikin barazana da tashin hankali kun jefa kanku cikin halaka shine la muqama lakum farji'u shawarin da muke ba ku ku bar shi ku koma gidajen wannan shawarin da muke ba ku ke to anan sai aka samu wasu masu raunin imani wa Allah yake cewa wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya sai wani sashe daga cikin su da suka ji wannan batu cewa ba su samu gurin tsayuwa ba matukar za su kasance tare da annabi sun jefa rayukansu cikin halaka sai suke neman izini gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiy wani sashen suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallama wani uzuri yake bayarwa ya kuluna inna buyutana awra sai su ce gidajenmu suna can ba su da masu gadi ba su da garkuwa za a iya kai farmaki wa gidajenmu ko yaushe amana ta'adi a kwashe mana dukiya a illata mana iyalai shine ma'anar inna buyutana awra Allah ya ce wa ma hiya bi awra kuma ƙarya suke wallahi gidajensu a kange suke a tsare suke in yuriduna illa firara ba komai suke nufi ba sai su gudu kawai su tafi su ba annabi suna ga yanzu suna cikin hatsari suna cikin tashin hankali sai su zo su bada uzuri na ƙarya cewa gidajensu suna tamba garkuwa ba tsaro gara su koma su je su mai da hankali wajen bada kariya wa gidajensu Allah ya ce kuma alhali abun ba haka yake ba abin da suke nufi shine kawai su samu su gudu su bar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam anan kaga Allah ya ambaci Madina da Yathriba a maganar munafukan nan da suke wajen lalatawa annabi sallallahu alaihi wasallama shirinsa wajen kwadaitar da waɗanda suke tare da annabi akan su tafi su ba annabi saboda a tabar da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan a cikin hadisi annabi ya ambaci garin Madina da Yathriba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitu fil manami dar hijratukum na kwanta bacci sai na gani a cikin bacci na yake ga wa sahabbansa a Makka na gani cikin bacci na garin da za ku koma ku yi hijira sai abin da ya darsu a cikin zuciyata gari shine hijir da aka wayi gari fa idha hiya yathriba sai naga ashe yathriba ce yathriba kuma ita ce garin Madina kenan annabi ya kira garin Madina da yathriba to anan gurin mawallafin wannan littafi yake cewa wa kana min alladhina yahujjuna albayta arabu yathriba ya kasance daga cikin waɗanda suke zuwa ɗakin Ka'aba don yin aikin hajji akwai larabawan Yathriba yace wahiya Madina ita ce garin Madina kenan garin Madina a cikin nassi na Alkur'ani an kira ta da Yathriba kamar yadda a cikin nassi na hadisi aka kira ta da Yathriba Ibn Kathir a cikin tafsirinsa wanda ya kira shi da tafsirul Qur'anil Azim ya hakaito mana sunayen garin Madina guda 11 yace Allah a cikin littafin At-Taura ya ambaci garin Madina da sunaye guda 11 Ibn Kathir ya kawo wannan riwaya na farko Allah ya kira garin Madina da Madina a cikin at-taura kuma ai a cikin al-qur'ani ma Allah madaukakin sarki ya kira garin madina da madina wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina aga a cikin al-qur'ani Allah ya kira madina da madina annabi kuma cikin hadisi ya kira ta da madina yace wa madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ita tafi musu alkhairi idan da sun kasance suna sani to madina ambatanta yazo cikin qur'ani kuma ambatanta yazo cikin hadisi wannan suna na farko kenan cikin sunayen garin madina madinatun nabawiyya madinar annabi sannan sunanta na biyu yathriba yathriba ita ma yanzu mun ambaci aya da ambatan sunan yathriba yazo cikin aya wa qala ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum sannan annabi ya kira garin madina da yathriba wannan suna na biyu kenan suna na uku akwai taba Allah ya kira madina da taba a cikin littafin at-taura sannan suna na hudu akwai taiba nan taba nan taiba wannan duka yana daga cikin sunayen garin madina suna na biyar akwai al-miskina Allah ya kira garin madina da al-miskina a cikin at-taura suna na shida akwai al-jabira wannan ma Allah madaukakin sarki ya kira sunan ya kira madina da al-jabira suna na bakwai ko al-mahabba ko al-muhabba Allah madaukakin sarki ya kira madina da al-muhabba a cikin littafin at-taura sannan suna na takwas akwai al-mahbuba nan al-muhabba sai kuma al-mahbuba Allah madaukakin sarki ya kira ta da al-mahbuba sannan suna na tara ya kira ta da al-qasima al-qasima ita ce wacce idan tai girgiza dama annabi ya bada labari cikin hadisi yace akwai lokacin da garin madina za ta yi girgiza sai ta zubar da duk wani kafiri da munafiki da yake cikin ta kuma abun zai faru kamar yadda annabi ya bada labari dan annabi ya bada labarin abu ba makawa abun sai ya faru wannan ya kunshi ma'anar al-qasim sannan kuma annabi ya bada labari cewa akwai mala'iku akan iyakokin garin Madina suna gadi idan dajjal ya zo zai taka ko ina a ban ƙasa amma banda Madina mala'ikun da suke gadin iyakokin Madina ba za su bar dajjal ya shiga garin Madina ba sannan annabi ya bayyana cewa annoba ba ta shiga garin Madina saboda me saboda Allah ya sa mala'iku suna gadin iyakokin garin Madina ba za su bar annoba ta shiga garin Madina ba wannan suna na tara kenan ko sai suna na goma daga cikin sunayen garin Madina akwai al-majbura al-majbura sai suna na goma sha daya akwai al-azra wadannan sune sunayen garin Madina guda goma sha daya amma sunayen da suka fi shahara guda biyu da Yathriba da kuma Madina kuma daga karshe karshe sai zamanto Madinan ta furinja akan sauran sunaye akwai hadisi amma mai rauni wanda yazo cikin musnad na Imam Ahmad cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya kira Madina da Yathriba to ya nemi gafara Allah amma hadisin bai inganta ba inda annabi da kansa shi ma ya kira Madina da Yathriba shi kuma hadisin da bai inganta ba ba a aiki da shi yace wa kana garin Madina da can sun fi gaya mata Yathriba daga baya ne ake gaya mata Madina daga baya ne ake gaya mata Madina amma asali da can Yathriba ake gaya mata dalilin kuma da yasa ake kiran garin Madina da Yathriba Yathriba din nan sunan wani mutum ne cikin mutanen Amalek daga cikin tsatson annabi Nuhu alaihi salam cikin jikokin annabi Nuhu akwai wani mutum da ake kiransa Yathrib wannan mutumi Yathrib ya zo ya zauna inda Madina take a yanzu ya zo ya kafa zuriya a wannan guri sai aka kira wannan guri da sunansa Yathriba to daga nan aka samu sunan garin Madina Yathriba daga baya kuma ake gaya mata Madina to anan yake cewa wa kana min alladhina yahujjuna albayta arabu Yathriba ya kasance daga cikin waɗanda suke zuwa ɗakin Kaaba da nufin yin aikin hajji akwai larabawan Yathriba wato garin Madina, baina Makkah wa Sham, garin Madina na tsakanin Makkah da Sham. Kenan garin Madina, Makkah da Sham sun sanya ta a tsakiya. Yaqtanuha qabilatani ihdahuma min walad al-Aws wa thaniyatu min walad al-Khazraj. Wadanda suke zaune a garin Madina kabilu ne guda biyu. Ta farkon su da kabilar Aws, ta biyun su kuma daga kabilar Khazraj. Wa huma akhawan. Aws da Khazraj ɗan uwan juna ne, wa da ƙani. To sai zaman to kowanne yana da zurriya. Aws yana da zurriya, Khazraj shi ma yana da zurriya, sai zaman to waɗannan zurriyar tasu sun haɓaka, sun bunƙasa, sun yi yawa. Sai zaman to zurriyar Aws ana danganta su gare shi, zurriyar Khazraj kuma ana danganta su zuwa gare shi. Dukansu ‘ya’yan ƙila ne, mahaifiyarsu ita ce ƙila. Da Aws da Khazraj mahaifiyarsu ita ce ƙila. To ‘ya’yansu da jikokinsu su ne suke zaune a garin Madina. Wa kana baina auladihima min al-adawati ma yaj'alu al-harbu la tad'u awzaraha baina al-fariqayn. Sai aka wayi gari waɗannan ƴan uwa guda biyu, da Aws da Khazraj, tsakanin ƴaƴansu da jikokinsu akwai gaba, bakar gaba. Jikoki da ƴaƴan Aws, akwai gaba tsakanin su da jikoki da ƴaƴan Khazraj. Gabar da ta sanya yaƙi baya kwantawa tsakanin ɓangarorin guda biyu. Fakanu da'iman fi shiqaqin wa niza, sai suka kasance a kowane lokaci suna cikin saɓani, suna cikin rarrabuwa. Waɗannan suna cin ƙafar waɗannan, waɗannan ma suna cin ƙafar waɗannan. Kenan koyaushe suna cikin yaƙi. Kabilar Aws da kabilar Khazraj koyaushe ana cikin gwabza yaƙi tsakanin ɓangarorin guda biyu. Wa kana yujawiruhum fil madinati aqwamun min al-yahud. Sannan sai kasance waɗanda suke makwabtaka da waɗannan kabilu guda biyu mazauna Madina, Aws da Khazraj, waɗanda suke makwabtaka da su wasu mutane ne cikin Yahudawa. Yanzu kamar ana mana shimfiɗi ne dangane da ƙabilar da Annabi zai je ya same ta ta karɓi da awarsa. An gane bayani? Tunda Annabi in ya je gun wannan ƙabilar ta masa kalami mai daɗi, amma dai bata karɓi da awarsa ba, sai ya je gun waccan ƙabilar, ita kuma sai ta kausasa masa harshe. Idan ya je gun waccan ƙabilar sai ta sa masa sharaɗi, za ta karɓi da awarsa amma bisa ga sharaɗi. To shi ne yanzu za a bayyana mana ƙabilar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gare ta, ta karɓi wannan addini nasa na musulunci. To amma gabanin a bayyana mana ƙabilar, sai aka koma mana baya, aka ɗauko mana bayani kan asalin ƙabilar da tarihinta da dalilin da ya sa lokacin da Annabi ya zo ya tallata mata musulunci take ta karɓi. To shi ne sai aka ɗauko mana abin tun daga tushe, aka koma baya. Kara ɗauka cewa yana wata maganar ya bari kuma ya koma wata maganar, a'a, akan magana guda dai yake. Shi ne yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke bibiyan ƙabilu yana tallata musu musulunci. To ita wannan ƙabilar ta mutan Madina, ko waɗannan ƙabilu na mutan Madina, yanzu an koma maka bayani kan yaya suke, yaya asalinsu yake, yaya suka rayu a Madina, sannan kuma yaya aka yi har suka karɓi addinin musulunci gurin Annabi. To a nan gurin yana bayyana mana cewar waɗanda suke makwabtaka da waɗannan ƙabilu guda biyu na Larabawa, ƙabilar Aws da kuma ƙabilar Khazraj, wanda suke makwabtaka da su wasu mutane ne cikin Yahudawa. Waɗannan mutane cikin Yahudawa ƙabilu ne guda uku, ya ce Banu Qaynuqa wa Banu Qurayza wa Banu Nadir. Kenan ƙabilun da suke makwabtaka da Aws da Khazraj a cikin garin Madina na Yahudawa ƙabilu ne guda uku. Akwai ƙabilar Banu Qaynuqa, akwai ƙabilar Banu Nadir, akwai ƙabilar Banu Qurayza. Suna makwabtaka da ƙabilu guda biyu na Larabawa, ƙabilar Aws da ƙabilar Khazraj. Kenan yanzu in mun dunƙula magana, sai mu ce nau'ukan mutane guda biyar ne suke rayuwa a Madina. Nau'i na farko ƙabilar Aws, ita wannan daga cikin Larabawa take. Nau'i na biyu ƙabilar Khazraj, ita ma daga cikin Larabawa take, mazauna Madina. Nau'i na uku, kabilar Banu Qainuqa, wannan kuma daga cikin Yahudawa take. Nau'i na hudu, kabilar Banu Nadir, ita ma daga cikin Yahudawa take. Sai nau'i na biyar, kabilar Banu Qurayza, ita ma daga cikin Yahudawa. To waɗannan sune kabilu guda biyar da suke rayuwa a cikin garin Madina. Yace wa kana lahumul ghalabatu ala Yathrib awwalan. A farkon al'amari Yahudawa su suke da rinjaye a garin Madina. Su suke da power a garin Madina. Su suke da tacewa a garin Madina. Kenan wannan kabilar Aus da Khazraj ba su da karfi sosai a farko-farkon al'amari a Madina. Waɗanda suke da karfi, suke da power, suke da isa, suke da tacewa a garin Madina, kabilu guda uku nan ne na Yahudawa. Kabilar Banu Qainuqa da kabilar Banu Nadir da kabilar Banu Qurayza. فحاربهم العرب حتى صاروا ذوي النفوذ في هوا القوة. To har aka kawo wata rana yaki ya gwabzu tsakanin larabawan Aus da Khazraj da kuma Yahudawa. Aka gwabza yaki, kazamin yaki tsakanin bangarorin larabawa na Aus da Khazraj da kuma bangarorin Yahudawa. To da aka yi wannan yaki, sai larabawan nan suka yi galaba akan Yahudawa, suka yi nasara akan Yahudawa, sai aka wayi gari, yanzu reshe ya juye da mujiya. Da Yahudawa ne ke da fada a ji a Madina. To amma da aka gwabza yaki, sai al'amarin ya canja. Da larabawan suka yi nasara akan Yahudawa, al'amarin sai ya canja, sai ya zamanto yanzu larabawan su ne masu ƙarfi a Madina, su ne masu fada a ji a Madina, Yahudawa kuma yanzu sun yi rauni, sai zama suna tsoron larabawan Aus da Khazraj. Wa kana al-yahudu idha khudilu yastaftihuna ala a'da'ihim bismi nabiyyin yub'ath kad qaruba zamanu. Sai zaman to tunda yanzu larabawan nan sun yi galaba akan Yahudawa, duk lokacin da wani abu ya tashi na sabani, ya auku na sabani tsakanin larabawan Aus da Khazraj da kuma Yahudawa, aka yi galaba kan Yahudawa, aka ci zarafin Yahudawa, aka tabar da Yahudawa, sai suna barazana wa larabawa, suna nuna su ma akwai wanda zai zo ya taimake su, shine annabin da za a aiko na ƙarshen zamani, manzo ne Allah zai aiko na ƙarshen zamani, za su haɗu da wannan manzo su yaƙi larabawa. Dama sun karanta a At-Taura cewa wannan manzo da Allah zai aiko shi ƙarshen zamani zai yaƙi larabawa. Sun karanta wannan. To shine suke jaddada musu cewa ai ko dama Allah ya ba mu labari cewa zai aiko manzo a ƙarshen zamani, kuma manzon nan da Allah zai aiko shi zai yaƙi larabawa. Su kuma ai waɗannan larabawa ne, Aus da Khazraj larabawa ne. To tunda zai yaƙi larabawa, za su taimaka masa wajen yaƙan larabawan. Yanzu ku ci gaba da abin da kuke mana na cin zarafin mu da kuke yi, ai lokaci ya zo dab da Allah zai aiko manzo. In ya aiko manzon zai yaƙi larabawa. Kuma sun ji a littafin At-Taura ana cewa zai yaƙi larabawa, sai suke tsammanin cewar Allah in ya tashi aiko manzon cikin su Yahuda zai aiko. To kagan cikin su Yahuda zai aiko, kenan za su haɗu da manzon a yaƙi larabawa. Kuma dama cikin littafin At-Tauran an ce zai yaƙi larabawa. Walamma ikhtalafat kalimatul arab fima bainahum wa shaqqat asal ulfati halaful yahuda ala anfusih. Lokacin da larabawa su ma suka samu sabani a tsakanin su Aus da Khazraj, dama mun ce ai a baya akwai adawa tsakanin su. To lokacin da adawar ta ƙara muni, lokacin da adawar ta ƙara ta'azzara, aka ƙara samun rarrabuwan kai tsakanin Aus da Khazraj, aka gwabza kazamin yaki, to sai kowanne cikin bangarori guda biyu na larabawa nan yayi kokarin neman wanda za su mara masa baya cikin Yahudawa. Su kan Yahudawa yanzu sun zama ƴan amshin shata, sai yanda aka yi da su tunda an yi galaba da su. Fahalafal Aus Bani Qurayza, kabilar Aus sai ta samu kabilar Banu Qurayza, sai suka kulle yarjejeniya da kabilar Banu Qurayza. Yanzu duk wani abu da Aus za ta yi, kabilar Banu Qurayza za ta taimaka mata. وحالف الخزرج بني النضير وبني قينقاع sai kabilar Khazraj ita kuma sai ta kulle yarjejeniya tsakaninta da Yahudawan Banu Nadir da kuma Yahudawan Banu Qainuqa. To sai zaman to yanzu yaki ya tafi
tsakanin Larabawa da Yahudawa, tunda wannan sashe na Larabawa ya kulle yarjejeniya da wannan sashe na Yahudawa, haka wannan sashe na Larabawa ya kulle yarjejeniya da wannan sashe na Yahudawa. To yanzu an daina yaki tsakanin Larabawa da Yahudawa. To amma wancan maganar da Yahudawa suke yi a baya, Larabawan nan sun darsa shi a zuciyarsu, cewar Allah ya kusa aiko annabi na ƙarshen zamani, za su haɗu da annabin su yaƙi Larabawa. To wannan ya shiga cikin kwakwalensu. Annabin yana da siffa iri kaza, yana da siffa iri kaza, yana da siffa iri kaza, a nan ne duka siffofin annabi Yahuda suka bayyana wa Larabawan Madina. Aus da Khazar, kaga yanzu Larabawan Madina sun san siffofin annabi tun gabanin su haɗu da annabi. Ta yaya suka san siffofin annabi? Yahudawa sun karanta cikin littafinsu na At-Taura, siffan annabi kaza, yana da siffa kaza, yana da siffa kaza, kuma Allah ya kusa aiko shi, za su haɗu da shi su Yahudawa su yaƙi Larabawa. ‘Yan uwa, wannan zai nuna muku cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Yahudu da Nasara sun san shi. Allah ba mu labari cikin Al-Qur'ani, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, waɗanda aka ba wa littafi su ne Yahudawa da Nasara, sun san manzon Allah kamar yadda suka san ‘ya’yan cikinsu, saboda sun karanta siffofinsa cikin littattafansu. Littafin At-Taura da littafin Injila sun karanta siffofin manzon Allah, wannan yasa suka san manzon Allah kamar yadda suka san ‘ya’yansu na cikinsu. To shi yasa da suka siffanta wa Larabawan Madina, annabi Larabawan Madina suka riƙe wannan siffar a cikin kwakwalensu. Kaga wannan zai musu amfani gaba, ta yadda lokacin da za su je aikin hajji za su ga annabi ya zo yana tallata musu addinin musulunci, kuma sai su tuno cewar aiko Yahudawa sun gaya mana bayani a kansa, sun siffanta mana shi, shi ne wannan. To kun ga yanzu kamar sun haskakawa Larabawan Madina ne dangane da annabi da za a aiko na ƙarshen zamani. To wannan bayani da ‘yan uwa yana da tsayi ƙwarai da gaske, kamar lokaci ba zai ba mu dama mu ƙarƙare ba dangane da bayani kan abin da ya je ya zo cikin garin Madina gabanin ƙabilar mutan Madina, ko ƙabilun mutan Madina, ƙabilar Aus da ƙabilar Khazraj su je aikin hajji su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama. Lokaci ba zai ba mu dama mu kammala waɗannan bayanai da muke ba. Ina ga za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wani majalisi. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.